jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya dake bin kadin waɗanda aka zalunta har yanzu dai muna kan batun zamba cikin aminci a kungilar gina shagunan kasuwa karkashin karamar hukumar Abuja Amar biyo mu cikin shirin suna na Sarki Hashim Gumel a cigaba da kawo muku takaddama tsakanin kamfanin fahazata mai zaman kansa da wani kamfanin karamar hukumar Amak ta Abuja kan wata kungila da aka amincewa kamfanin fahazata na gina shagunan kasuwa da yawansu ya kai 140 akan kusan jumlar kuɗi sama da naira miliyan 135 tun farko dai kamfanin fahazata ya biya kudaden kafin alƙalamin kungilar sama da naira miliyan 10 ga kamfanin na karamar hukuma wanda idan watakila mai sauraro na biye da shirin da ya gabata shugaban jami'ir APC na Abuja Baba Ishaq ya tabbatar mana da cewa an yi amfani da kudaden ne domin aikin jami'ir APC kamar yadda wannan shiri ya alƙawarin sake tuntuɓa shugaban karamar hukuma Abdullahi Kandido dan ba shi damar jin ta bakin sa mun ga kuma abin da ya faɗa mana
inda na sani shine babu mamaki ya jahilci yadda al'amarin take dalili na cewa ya jahilci al'amarin shine ba mu muka ba shi kungila a karamar hukumar Abuja Municipal Area Council ba na farko dai ita karamar hukuma tana nan a matsayin ta uwa na wannan company da muke kira ta Amak Investment and Property Development Company Amak IPDC kuma ita Amak IPDC tana cin gashin kanta ne karkashin karamar hukuma take amma tana cin gashin kanta ni ne chairman na board amma mai gudanarwa na wannan company office ishi shine ake dinshi managing director shi da ma'aikatansa sun kike gudanar da duk harkoki da ake yi a wannan company to saboda haka ba ni nake ba da kungila a Amak IPDC ba wanda yake ba da kungila a Amak IPDC shine MD so tsakanin MD da shi wannan bawo Allah hutun su da kuma cinikayya tsakanin su ne ni bana bada aiki a Amak IPDC saboda haka ban san yanda aka yi ba har suna na ya shigo ciki amma a matsayina na shugaban karamin hukuma dole duk abin da aka dauko a jefa mani na amince amma amincewa ba wai don na amincewa ni nake ba da kungila ba idan akwai wani abin da ya shiga tsakanin shi da MD wannan tsakanin su ne ni ban sani ba ko annan karamin hukuma inda Allah ya bani shugabanci nayi aiki daga shekara 2016 har yau din nan duk kungila da ake bayarwa ana bin tafarkin da ya kamata ban taba hurda da wani dan kungila ba tun da nake wannan karamin hukuma kuma yan kungila wanda suke yi Allah ya ba su iko suna sauraro na yanzu idan akwai wanda na taba karbo nake yazo ya bani abin da ake cewa abin baki alƙalami kafin a baka aiki don Allah don girman zati wannan wata da muke na wata azumi ya fito ya bayyana mu ban ya bayyana duniya cewa ya bani kaza don na bashi aiki kaza ban taba karban kokobo kowa ba balantana ce dan kungila ya bani kudi don taimaka samu aiki ban taba yi ba kuma Allah shine shaida kuma al'umman da muke wanda suka yi aiki na su ma shaida ne duk wani dan kungila da ya aika karamin hukuma ya san cewa ban taba karban mai kokobo ba saboda haka wannan tsakanin su ne da MD ba mu muke ba da ayyuka a wannan kamfani ba karkashin mu dai wannan kamfanin ke da ni na kirkiro ta amma suna cin tancin kansu ne kuma suna harkokin su tsakaninsu da yan kasuwa
yawa
amma idan mutum yana da damuwa in suka buga suka buga mu samu kan al'amarin ba suka neme mu idan nayi zama da shi ba mamaki nayi zama da don a yi gyara ko ka san kuma kamar yadda zaka kai doki ne rashi ba zaka fita da sashe sharuwa ba nayi kokarin ga cewa an warware wannan damuwa idan ba ta samu warwaruwa ba warware ta ba har killa an cire wannan MD to ai akwai wani sabon MD yanzu nan ya ko wannan wuri za a warware mashi wannan damuwa domin shi wannan da na kawo yanzu nan ai na yi imani cewa ina nema ta kokarin gyara abubuwa da suka lalace wannan abin da na sani kenan
rashin sanin tabbas game da hanyar samun waɗannan kuɗaɗe da ake takaddama a kai yasa kamfanin fahaza ta daura damar shigar da korafi ga hukumar yaki da cin hanci da rashawa tsakanin ma'aikatan gwamnatin Najeriya ICPC wakilin ciki da gaskiya ya tambayi director a hukumar ICPC Baba Ashir ko kamfanin fahaza yana da hurumin shigar da korafinsa ga hukumar
eh kware da gaske kowane dan Najeriya yana da yanci ya kawo korafi wa hukumar ICPC muddin dai korafin ya shafi rashawa da cin hanci wannan yanci ne na kowane dan Najeriya
wato abinda yan Najeriya da yawa watakila ba za su gane ba kan irin ayyukan hukumar saboda yawan labarai da ake bayarwa ne na hukumar EFCC. Amma wannan aikin hukumar ku kaso kan ya shafi jami'ai ne na gwamnati da irin abubuwan da suke yi.
To, ai ya kamata mutane su fahimci cewa mu hukumar ICPC hukuma ce da take yaki da rashawa da cin hanci musamman ma a jami'an gwamnati. Don haka idan wani mutum yana da korafi game da wani jami'in gwamnati yana da yanci ya kawo kara. Kuma ba wai kawai ma jami'an gwamnati ba. Ko da ma'aikatu masu zaman kansu ne wato 'yan kasuwa aka samu wannan cuta ko da haɗin bakin jami'an gwamnati ko hukumomi na gwamnati kaga duk wannan ma kafa ce wadda ɗan Najeriya zai yi amfani domin ya yi amfani da 'yancinsa ya yi wannan korafi. Dokar da ta kafa ICPC ta ba da dama a binciki ko ma wane ne inda aka same shi da rashawa da cin hanci gwargwadon korafi da aka samu daga wajen jama'a. In nace ko wane ne in ka ɗauke waɗanda kundin tsarin mulki ya ba wa kariya wato sashe na 308 ma'ana wato immunity. Kaga ba za mu binciki shugaban ƙasa ba za mu gurfanar da shi gaban kotu ba za mu gurfanar da mataimakin shugaban ƙasa ba za mu gurfanar da gwamna ba za mu gurfanar da mataimakin gwamna ba. To, amma kuma duk da haka dai dokarmu ba ta hana mu bincikensu ba ko da suna mulki din. Za mu iya bincikensu ko da suna mulki din inda muka samu korafi a tattaren su. Gurfanar da su ne kotu dai ba za mu iya ba. To abin da kawai yake nan. Amma duk wani ɗan Najeriya yana da 'yanci ya kawo korafi hukumar ICPC in an zalunce shi. Kuma zaluncin nan ko da jami'i ne mai zaman kansa ɗan kasuwa ko kuma jami'in gwamnati.
Wato idan kariya ta shafi waɗancan na sama ya kamar irin wannan na shugaban ƙaramar hukuma?
A'a, ba ruwan section 308 sashe na 308 da shugaban ƙaramar hukuma.
Shi ba ki da irin wannan kariyar?
A'a, wannan immunity, section na immunity bai shafi shugaban ƙaramar hukuma ba. Suduma na gaya maka ba wai absolute kariya ba ne. In aka samu waɗannan mutum hudu da rashawa da cin hanci. Suma za a iya bincikansu amma kuma ba wai za a gurfanar da su bane sai a jira in suka sauka sai a gurfanar da su abinda ake yi kenan.
Yawa don irin waɗannan jami'ai a ce bayan an fara bincike ko kafin a fara binciken sun sauka daga mulki duk da haka ba su tsira daga binciken ba.
Ba kwanan nan aka kwace kadarori ba na tsohon gwamna yari na Zamfara State shekaru nawa ka sani aka ɗauka ana bincikensu? Ai, binciken ba wai ya faru ne lokacin da suka sauka ba.
A wajen yanzu ta yaya ake shigar da ƙara wa hukumar ICPC?
Dokarmu ta sashe na 6 ta ba da dama wa kowane ɗan Najeriya ya shigar da ƙara ko a rubuce ko kuma da baki. Da baki idan bai iya rubutu ba sai ya yi bayani wa jami'in hukumar ICPC, jami'in hukumar ICPC kuma ya rubuta a rubuce, sannan shi kuma sai ya sa hannu. Idan bai iya rubuta signature ba wato sa hannu a rubuce ba, sai ya dangwala yatsansa. Ka gane abu ne mai sauki. Yawa, yanzu ma kuma mun ba wa dama wa 'yan Najeriya su kawo mana korafi ta waya. Idan an gano wani abu, almundahana da sauransu a ɗan tsokata mana, a mana tsokaci a kai ta yin amfani da special number wato lambobi guda 12. Lambobin su ne kamar haka: 0800 222 5272. Zan sake maimaitawa: 0800 222 5272. To waɗannan wannan special number za ka samu cewa digit lambobi 12 ne ba kamar MTN ko Glo ko Airline da Airtel da ake samun lambobi 11 ba. A'a, lambobi 12 ne. To wannan lamba 12 nan da na bayar, idan mutum ya kira an haɗa ta da ita wannan lamba, an haɗa ta da lambobi guda 5 kuma, sannan kuma babu yadda za a yi duk wani ɗan Najeriya ya kira wannan lamba a ce ICPC ba su ɗauki wannan lamba ɗin ba. kwana zubur komin dare komin rana za a dauki wannan lamba za a dauki wannan kira kaga za a yi amfani da iyo da wannan lamba din kuma ba za a caji mutum ko da shi sun kawo ba to kaga wannan shi da ake kira toll free line to wannan wata dama ce da ICPC ta ba baina jama'a cewa duk wani mai korafi yana iya isar da korafinsa ta wannan line ko kuma ya aika mana amfani da email email address din shine info@icpc.gov.ng info din nan babu r info ne @icpc.gov.ng shine email din mu sai mutum ya rubuta mana a rubuce sai ya turo mana ta email akwai kafofin sadarwa na yanan gizo da yawa banda shi kansa ainihin website din commission din da mutane za su yi amfani domin isar da korafin su
Masu raro kun dai je da ta kaya ga wannan takaddama tsakanin kamfanin Fahazata da kamfanin zuba jari na karamar hukumar AMAC take tsakiyar Abuja. Za mu koma gefe tare da zuba ido kan yadda za ta kaya, sannan mu dawo mu sanar da ku abin da ya faru. Yanzu amuridin wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri Nasiru Adamele Kaya. Ni Sarfi Lahashin Gumal ke cewa sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Mu kasance lafiya.